Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babaya kuma makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 29 ga watan Maris din shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babaya kuma makeri da kanin labaran duniya.
So Mahmud, rundunar sojin kasar Russia ta sake harba wasu jiragen yaki mara matuka da Iran ta kera a birnin Kyiv da kewaye. A jiya Talata, Pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu na demokradiyya da Amurka take daukan bakoncinsa ba. Kana ƴan gudun hijira a jihar Adamawa sun koka akan rashin samun kayan abinci a sassanin da ke karamin hukumar furfure tsawon watanni shida.
To kanin labaran duniyar kenan.
A horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught.
Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan cikin yanayi na alamun kuka take jawabi bayan da ta ziyarci sansanin aje bayi mai dadaddan tarihi a ziyarar da take yi a Ghana. Za ku ji karin bayani. A jihar Adamawan Najeriya kuwa ƴan gudun hijira ne suke bayyana irin mawuyacin halin da suke ciki.
Dan Allah muna roƙo gwamnati ta kawo agajin abinci mutanen mu nan samu karfi. Kuma yanzu da mata mu sun fita suna zuwa kale-kale suna share shinkafa a kasa suna kawo suna dakawa muna ci. Amma yanzu an daina.
Muna kuma tafa da rahoto kan takaddamar shugabanci a jam'iyyar adawa ta PDP da ma shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar. Ta mafi duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Bakiri. Rundunar sojan kasar Russia ta sake harba wasu jiragen yaki mara matuki da Iran ta kera a birnin Kyiv da kewaye. Amma dakarun tsaron saman Ukraine sun harbo kusan dukkanin su kuma kawo yanzu ba a samu rahoton asarar rayuka ba kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana a jiya Talata yayin da ake ci gaba da gwabza kazabin fada a cikin da wajen Bakhmut a gabashin yankin Donetsk. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a wasu garuruwa guda biyu da suka shafa ma da yaƙe-yaƙe a arewacin yankin Sumy da suka hada da Oktyrka da Trostianets inda aka gwabza kazamun fada a bara bayan da Rasha ta janye daga wurin. Wani jami'in Amurka ya ba da sanarwar goyon bayan ɗaukar matakin kotu don hukunta laifin ta'addanci a kan Ukraine. Tankoki 18 da Jamus ta taimaka wa Ukraine da sun isa ƙasar. A jiya Talata, Pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu akan demokradiyya da Amurka ke daukar bakoncinsa ba. Tana mai cewa a maimakon haka za ta yi tattaunawar fahimtar juna da Washington akan demokradiyya din. Gwamnatin Biden ta gayyato kasashe 120 da kungiyoyin jama'a da kamfanonin fasaha su halarci taron kolin a yau Laraba, wadda za ta yi haɗin gwiwa da kasashen Costa Rica da Koriya ta Kudu da Zambia da kuma Netherlands wurin daukar bakoncin taron. Ma'aikatan harkokin wajen Pakistan ta fitar da wata sanarwa a Islamabad tana godewa Washington amma ba ta bada ƙarin haske akan dalilin rashin halartar taron ba. Sai dai masu suka suna cewa janyewar Pakistan ba zai rasa nasaba da sanya da rashin sanya da daddiyar kawata China a cikin taron ba kamar yadda ta yi a lokacin da Biden ya shirya taron koli a watan Disamba shekarar 2021. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan gudun hijira a jihar Adamawa sun koka akan rashin samun kayan abinci a sansanin da ke karamin hukumar furfure tsawon kimanin watanni shida. Shugaban ƴan gudun hijiran na sansanin Alhaji Bakura Umar shine ya yi wannan kiran. Ga dai abin da ƴan gudun hijiran ke faɗi a wannan rahoto da Salisu Lado ya aika mana.
A taimake mu mun yan arziki kamfanin kamar wayanda basu da uwana ya kamata a taimake mu.
Babanmu yana jin wahala a kawo mana abin.
Nan wasu matasa ne ke kuka da nuni da cewar suna cikin halin hawu layi a sansanin ƴan gudun hijira da ke karamar Hubore a jihar Adamawan. Da kira kan cewar mahukunta ya kamata a sa musu hannu cikin lamuransu domin a cewar su sama da wata biyar zuwa shida har yanzu ba wani tallafin abinci ko kayan more rayuwa da aka yi musu. Malam Bakura Umar wanda ke zama shugaban yan gudun hijira dake sansanin yan gudun hijira dake karamar hukumar Hufuren ya sheda mun cewar
da ana kawo mana abinci wata wata amma yanzu ba ma samu abinci wata wata yanzu kuma mata wanda basu da miji turum a cikin Kamnam da Molokoi da Fufore duka kuma akwai mazaje sofofi kuma akwai dewa kuma akwai mata sofofi guda dewa da yara kuma marayu turum a cikin Kamnam dan Allah muna roƙo gwamnati ya kawo mana agajin abinci mutanen mu nan su samu karfi kuma yanzu da mata mu sun fita suna zuwa kale kale suna share shinkafa a kasa suna kawo suna dakawa muna ce amma yanzu an daina
ko menene ma mahukunta masu haƙƙin kulawa da yan gudun hijira za su ce a jihar Adamawa Malam Ladan Ayuba wanda ke zama shugaban hukumar bada agajin gaggawa mallakar gwamnatin tarayya Ishiyar Adamawa yace halin yanzu dai yana birnin tarayyar Abuja domin mika wannan korafi na yan gudun hijiran Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado da Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya sai saki dawowa da karshen nan ba da jimawa ba. To a wani bangare na ziyarar aiki na kwanaki uku a Ghana mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta ziyarci tsohon sansanin ajiye bayi mai tarihi dake birnin Cape Coast. Bayanan bayan an zagaya da ita cikin ginin Kamala ta fito cike da hawaye sannan ta yi jawabi kan laifukan da suka faru a sansanin da ya kasance cibiyar cinikin bayi a zamanin mulkin mallaka. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Idris Abdullahi Bako ya aika mana daga Accra.
The horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught. History must be learned.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris kenan muryar ta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin ajiye bayin tace tilas ne a tuna da firgicin da ya faru a nan. Ba za a iya hanawa ba, tilas ne a koyar da shi, tilas ne a koyi tarihi. Yayin da ake zagayawa da Kamala Harris da mai gidanta Doug Emhoff, tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musgunawa bayi a daidai wurin da suke tafiya. Akwai lokacin da uwar gida Harris ta dan tsaya ta goge hancinta ta shaki iska, musamman lokacin da aka nuna mata kurkukun bayi mata. A cikin jawabinta ta kara da cewa,
they were kidnapped from their home, they were transported hundreds of miles from their home.
An sace su daga gidajen su. Aku kwashe daruruwan mil ana tafiya da su. Ba su da tabbacin inda suka dosa. Sai suka zo wannan wuri mai ban tsoro. Sai wasu sun mutu da yawa kuma sun ji yunwa kuma aka azabtar da su. An yi wasu mata fyaɗe kafin a yi tafiya da su na dubban mil daga gidansu. Domin a sayar da su ga wasu da ake kira ɗan kasuwa. A kai su Amurka zuwa Caribbean don su zama bayi. Shin ko me mataimakiyar shugaba Kamala Harris ta gani wanda ya jijjiga ta haka? Tambayar da na yi wa Malam Abubakar Garba Usman dan jarida ko masanin tarihi kenan.
Idan in ka shiga wurin kaga cewa ga kanna ake tafiyar da mutane zuwa su je su yi bauta bautan dole bautan tilas, gaskiya akwai takaici kwarai da gaske. Ranar da na shiga wurin ba yanda za a yi, dole sai na yi hawaye kuma na yi hawaye saboda su suka zo turawan Ingila suka gina abin da ake ce mai dungeon. Dungeon wato kurkuku ne mai duhu kwarai da gaske. Idan mutum na wurin baya ga wani dan wasu ma da ke kusa da shi, baya gane ko mutum ma na kusa da shi sai mai shi ya taba shi. Bayan haka suka gina wani wuri kuma da ake ce mai the point of no return, inda ake bin inda ake daukan bayin ake sa su cikin jirgi. Da mutum ya gare ya kai the point of no return, ma'anan shi inda zaka baka iya dawowa ko an saki kama ba za ka iya dawowa. Don kan da aka gina wurin mutum zai samu dama ya dawo. Da mutum ya rigima sai dai ya fada cikin ruwa ya halaka ko ko a'a ya yadda a shi sa shi cikin wannan jirgi a tafi da shi ya je wannan bauta na dole. To kaga kanda aka ci zarafin dan Adam kenan.
Uwar gida Kamala Harris bata kawo batun diyya ga kasashen da aka kwashe jama'ar su zuwa kasashen waje domin cinikin bayi ba. Sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti kuma masanin tarihi Malam Isa Abdulsalam yace Amurka bata yi laifin cinikin bayi ba, domin haka ba lalle bane ta yi batun diyya ba.
Amma ba za ka masa ma Amurka ta kumfazo domin kasar Amurka ba ta da history kamar slavery da kanshi da aka yi na cinikin bayi turawa na kasan Europe kai to shi muna kira wasu kasa kaman the Dutch the British the Germans su ne muke da kasan ne da asalin su fito kasan Africa su ne suka hasasa wanga sai da sayarwan bayi a Africa to shi ina ra'ayin gaskiya ya kamata a duba a ba wani tallafa ma Africa wani kudi na compensation wanda yake zai kawo muna kwanci hankali amma su American da su taimaka mana wannan abu da ya mu da rani amma ba za mu ce kaman kasa American da kanta ta yi domin a tarihin mu kasan mu na Ghana kunci Africa ba wani tarihi mai gurawa ai America su za su shiga wannan same bayi
war gida Kamala Harris dai ita ce mataimakiyar shugaban kasar Amurka bakar fata na farko da ta ziyarci wannan sansanin ajiyar bayi na Cape Coast Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa ra'ayin 'yan jam'iyyar Republican na yanke kasafin kuɗi zai iya gurgunta masana'antun Amurka da kuma taimakawa kasar China ta mamaye tattalin arzikin duniya. Da yake jawabi a taron masana'antun fasaha a California ta Arewa domin ƙarin haske akan manufofinsa. Biden ya yi kokarin fahimtar da jama'a kan takaddama tsakaninsa da kakakin majalisa Kevin McCarthy dan Republican daga California akan karawa gwamnatin tarayya karfin karɓar rance a dokance. McCarthy ya aiki wa Biden wata wasiƙa a jiya Talata cewa ya kamata a fara tattaunawa akan yiwuwar yanke kashe kuɗaɗen gwamnati a maimakon kara mata karfin karɓar rance. Biden dai ya ce akwai bukatar 'yan Republican su fito da nasu kasafin kuɗi kafin a fara tattaunawar. Idan ba a cimma yarjejeniya ba, to akwai yiwuwar gwamnatin tarayya za ta gaza cika alkawarinta na sha'anin kuɗi. A ƙarshe, wani babban jami'in sojan Amurka ya yi kashedi akan karuwar gangantun tara makamai a yankin Pacific, inda kasashe ke kara bayyana damuwansu game da yadda China ke kara karfin soja a yankin biyo bayan mamayar da Russia ta kai wa Ukraine. Yanzu haka akwai gasar tara makamai da ke faruwa a yammacin Pacific da ba a bayyanawa. Waɗannan kasashen dai suna tara wa kansu makamai kuma suna matukar neman Amurka ta kasance a can, inji General Mark Milley, shugaban gamayyar hafsoshin sojan Amurka, yana faɗa wa mambobin kwamitin majalisar dattawa akan ayyukan soja a jiya Talata. Kasar Australia a wannan wata ta bayyanar da jiragen yaƙi mai nutso na makamai nukuliya da kuɗinsu ya kai dalan Amurka biliyan 200. Ita ma Japan ta kara karfin sojan takana ta ninka suka jari a fannin tsaro dukkanin na zuwa ne yayin da aka sanar da sabon jirgin dakaru da Amurka ta yi a tsibirin kudancin Japan, inda sojojin Amurkan za su kawo jiragen ruwa mai kakkaɓo makamai masu linzami na tafi da gidanka domin dakile farmaki na farko idan Beijing ta kaddamar. A hali da ake ce kuma Beijing ta jaddada aniyarta ta tsare hanyar shiga tekun kudancin China tare da mayar da kasar Taiwan karkashin ikonta da karfin tsiya idan bukatar hakan ta taso.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mataimakin shugaban babban jam'iyyar adawa a Najeriya PDP Umar Iliya Damagun ya zama mukaddashin shugaban jam'iyyar bayan saukar wucin gadi da shugabanta Yauce Ayo yayi sakamakon umarnin babban kotun jihar Benue, wanda ya dambarwar bayan babban zabe ne tsakanin Ayo da gwamnan jihar Benue mai barin gado Samuel Otum. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamu Likaya ya aika mana.
PDP da yi bayan nazartar umarnin babbar kotun jihar Benue daga alkali da Biliu Aik Foki kan dakatar da shugaban jam'iyyar Ayu har sai an kammala sauraron karar da wani dan jam'iyyar mai suna Tarhida Utani Shigar ta nada mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Umar Iliya Damagun ya yi jagoranci har kafin mataki na gaba. Gabanin wannan matsaya, PDP ta mika gwamna Otun ga kwamitin ladabtarwa don rawar da ya taka ta kin amincewa da dan takarar jam'iyyar a zaben shugaban kasa Atiku Abubakar, inda ya zabi Peter Obi na Labour. Ga kuma rawar da ya taka ta biyo sun yi son wuke da suka yi wa jam'iyyar bara'a. inda Rama Okura Aniyarta ta sa mazabar Ayu Aboko jihar Benue ta dakatar da shi don zargin sa shi ma yaki taimakon jam'iyyar zaben gwamna da hakan yasa ta fadi warwas APC ta samu nasara. Mai taimakawa Ayu kan harkokin labaru Yusuf Dingyadi ya ce jam'iyyar ta yi watsi da dakatarwar mazaba da nuna san mazabarar ba ta da wannan hurumin, amma a yanzu Ayu ya zakuda ne don bin shari'a.
Wannan dalilin ne yasa shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Dr. Yoci Ayu ya hannunta ma shi mutumkin sa na yankin Arewa ambassada Umar Iliya da Magun domin ya ci gaba har lokacin da aka ƙara wannan hukuncin na kotu, ko kuma shi shugaban jam'iyya ya samu wata dama daga wata kotu wanda za ta yi abin da ake kira baketin na wannan hukuncin. Don haka har yanzu shugaban jam'iyyar PDP Dr. Yoci Ayu shi ne shugaban jam'iyya, amma wannan wanda ke na riko ne domin ganin cewar an yi ma kotu adalci kuma an bi umarninta akan haka ne yasa shi shugaban jam'iyyar PDP Dr. Yoci Ayu ya aje wannan mukamin a yanzu. Jam'iyyar PDP tana nan daram dam, kuma shugabancinta yana nan daram dam, ba abin da muke tsoro ko shakka daga dukkanin irin abin da su gwamnatin wasu yake da shi da mutanensa Samuel Otto ke kokari don wargaza jam'iyyar PDP. In Allah so zamu yi maganin wannan abu nan gaba kada.
Manyan NPDP irin su Dahiru Babbo na cewa duk da rashin mara bayan otom da yan tawagar bara'a a gargashin wiki, dan takarar PDP a ciki ne yake da tsarin hada kan yan kasa da samun karbuwa a kowane bangare.
Wani abu ne wanda yake kuskure ne a gare mu dukkan mu mutanen Najeriya. Ba za mu bar su su zauna haka ba. Yanzu aikin jagororo, aikin atiku, musamman ma iyalan shugaban kasa. Dole ya yi hanyar da za a yi duka mutanen su samu ilimi, su shiga jama'a, kuma in wannan zai rage mana wahalar da muke da shi na rashin zaman lafiya a kasar nan.
PDP ta sa bulala ta dakatar da manyan yan jam'iyyar. Irin su Anyun Fayos Anyun, Chimaroki Innamani, Ayo Fayoshe, Ibrahim Shema da sauransu don samunsu da laifin angulu da kan zabo. Shin PDP za ta murmure da wannan tsama da ke tsakanin manyan 'ya'yanta? Atiku daina kotu don bukatar ta yi watsi da ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban Najeriya. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 16, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, wadda ta kai ga dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa. Za mu kawo muku ci gaban fashin baki kan zaɓen gwamnan wasu jihohi da suka bar baya da mamaki. Assalamu alaikum. Takaddamar shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suka dabarbaye jam'iyyar tun bayan bayyanar Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar ta na shugaban ƙasa daga yankin arewacin ƙasar. Wannan ne ya haifar da ɓallewar wasu gwamnoni a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike, waɗanda suka dage kan lallai sai shugaban jam'iyyar Iyoci Ayu ya sauka daga muƙamin shugabancin jam'iyyar na ƙasa. Lamarin da kuma wasu masu fashin baki suka ta'annaka da rashin samun nasarar jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a cikin watan Fabrairun da ya gabata. To sai dai duk da yake an riga an gudanar da zaɓen, to amma tsugunne ba ta ƙare ba, domin kuwa wasu shugabannin jam'iyyar a mazaɓar Iyoci Ayu da ke jihar Benue sun ba da sanarwar dakatar da shi daga jam'iyyar bisa zargin angulu da kan zaɓo. To kuma kwatsam sai wani daga cikin su ya maka shi a gaban kotu a jihar ta Benue, wadda ita kuma kotun ta ba da umarnin cewa ya dakatar da ayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar har sai ta cimma matsaya kan karar. Tuni da wasu manazarta suka ta'annaka lamarin da gwamnan jihar ta Benue mai barin gado Samuel Otom, wanda yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suka rantsa sai Ayu ya bar mukamin. Duk da yake dai shi ma gwamnan yanzu haka shugabancin jam'iyyar ya tura lamarinsa a gaban kwamitin ladaftarwa saboda bijirewa jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata. To sai dai duk da yake Ayu ya yi watsi da matakin dakatar da shi da aka ce an yi daga matakin mazaɓa na jam'iyyar, hakan bai hana uwar jam'iyyar ta ƙasa yin biyayya ga umarnin kotu ba, ta hanyar naɗa mataimakin shugaban jam'iyyar na Shiyar Arewa Umar Iliya Damagun a zaman muƙaddashin shugaban jam'iyyar na ƙasa. Yusuf Dingyadi shi ne mai taimakawa shugaban jam'iyyar ta PDP na ƙasa.
Da farko ina son gaya maka cewar wannan matakin da su suka dauka a mazaba cewar sun dakatar da shi takardar suka sa ta bogice kuma sun ari sunayen wasu sun sa hannu da suyansu ba tare da masane su ba domin ko an sai taro da yan jarida a Makodi kuma sun yi Abuja inda suka yi abinda ake kira disclaimer suka nuna cewa su ba sa goyon bayan matakin da aka dauka da dakatar da shugaban jam'iyyar kuma wannan yana nan a cikin kafofin yaɗa labarai kuma a dokar jam'iyyar ma tsarin mulkin ta a kashi na 57 sakin layi na 7 mai baka ya tabbatar da cewa wani bai iya dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa ko dan wake ko dan committee national working committee ba tare da ya mai da shi a headquarters jam'iyyar ta ƙasa ba an zauna a rata fahannu ai wannan duk wannan shiri-shiri ne na su gwamnati Otom da magoya bayansa kuma in Allah ya so wannan abin zai zo ya wuce kamar da kasar iskan bazara na wucewa zancen maganar kuma me yasa tun farko bai sauka ba ai yanzu ba sauka yi ba domin ra'ayin kashi kotu ce ta ce ya aje ya daina fadin shine shugaban jam'iyya don haka ya aje ya ga umarnin kotu har lokacin da kuma wata kotu ta saki yanke hukunci cewa hukuncin da waccan kotu ta yi ba bisa kaida ba ko ainihin ita kotun ta zauna ta saurari shari'ar ta ba da nata hukunci don haka waɗannan su ne muhimmin bayan da ya kamata a gani maganar kuma cin zaɓe ko watsan zaɓe ba za ka ta'allaka alaihi a kan shugaban jam'iyya kaɗai ba a hali da yanayin da ake ciki domin ko jam'iyya ce wadda aka yi zagon ƙasa a kanta aka yi kitso da kwarkwata aka zo kuma aka rufe ƙofa da barayi ma'ana shine ai abubuwa na amana na gaskiya wasu suka ja jiki suna janyewa suna zuwa suna ba da sirri abin da ya faru a jihohin Sokoto Katsina Kebbi da ma nan Kaduna kaga wasu abubuwa ne dake nuna cewa akwai da suka yi ma jam'iyya zagon ƙasa akwai da suka taka rawa biyu akwai da suka yi huska biyu kuma dukkan su tamkar abin da su ake cewa amana langa kuce duk wanda ya ce sai ta bayyana don haka duk wanda ya ce wannan amana zai ga abin da yayi kuma ka bashi lokaci zaka ga abin da zai faru ita jam'iyya dai ta dauki matakin hukunta ga duk wanda ke da hannu a kan wannan kamar da aka tsohon gwamnatin jihar Katsina Ibrahim Shema da sauran ire-iren sa wadanda suka ci amanar jam'iyya a jihohinsu suka aikata abin da bai dace ba a jam'iyyance ne zamu ci gaba da gudanar da ayyuka ba wani canji kuma shi shugaban jam'iyya yana nan a matsayin wanda ya aje har lokacin da kotu yanke hukunci akan abin da su waɗannan mutane ita kanta jam'iyya za ta shigar da ƙararta akan wannan kuma tana neman a hukunta wannan alƙali akan wannan matakin da ya ɗauka mai zagi bisa ga son rai wato black market judgment wannan ba sabon abu ba ne domin kuwa dama ai idan shi shugaban jam'iyyar PDP ya ɗaga ko ya tafiya ko ya wani abu shi ambassador Iliya Damagum wanda yake daga jihar Yobe ne shi ne babban mataimakin shugaban jam'iyya daga yankin arewa shi ke kula da jam'iyya kuma yanzu kotu ce ta bada umarni ta ce shugaban jam'iyya Dr. Yoce Ayu kada ya kuma faɗin kansa ko ya gabatar da kansa a matsayin shugaban jam'iyya har lokacin ta saurari sakamako ko kuma ta saurari koken da wasu suka shigar a jihar Benue don haka akan haka kan kashin kansa ya ga kwamitin zatasowa na jam'iyya wato National Working Committee inda ya ce zai jaye a maimakon shi ambassador Iliya Damagum zai ci gaba.
A ci gaba da fashin baki kan zaɓen gwamna a wasu jihohi da suka bar baya da mamaki kamar yadda muka alkawarta a makon jiya. A yau Farfesa Tukur Muhammad Baba ya yi duba kan zaɓen jihar Kano inda ɗan takarar jam'iyyar adawa ta NNPP Abba Kabir Yusuf ya yi galaba kan ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki kuma mataimakin gwamnan jihar Nasir Yusuf Gawuna.
Ka duba jihar Kano. In ka duba jihar Kano kamar abin da ya faru wato kwankwasiya ce ta zo kwankwasiyar nan kuma ta zo wani yunkuri ne na mutane na neman inda za su koma in hankalinsu da in gwamnatin da ke ci yanzu ba ta dauki hankalinsu ba gaskiya akwai wasu kudurori da kuma wasu abubuwa dai da gwamnatin yanzu shi shugaban wannan gwamnati Ganduje da bai yiwa mutane daɗi ba amma an ka duba tarihin Kano tun fa zaltun in mun koma tun wajen 1950 da aka fara maganar siyasa na kungiya fitowar NEPU da sauransu mutanen Kano mutane ne da kowane lokaci suna zaune suna neman inda mutumin da yake ba da sha'awa mutumin da yake da kwarjini kuma a nuna cewa fa gwamnati ko kuma sarauta ko kuma mulki ba dole ne a bita ba, ana iya bin wani daban. Su fa siyasar mutanen Kano kullum su ne ma ulmul aba'isun, su ne original na masu canji. Original ne suna da akida na cewa talaka du yana da tasiri, kuma yana iya kinuna kiyayya ga gwamnati, yana iya kinuna kiyayya ga abin nan, kuma ba wai kiyayya na zuci na abin nan ba, kiyayya na nuna cewa ba mu yarda da yadda kuke mulki ba da sauransu. Kanawa suna da wannan, ina jin shi ne, watakila kana iya cewa abinda aka so a yi 2019 shi ne Kanawa ba su manta ba, suka jira lokaci ya zo. Ai, ka san kamar yadda ka nuna, to dama akwai korafi a cewa in conclusive da aka samu a 2019 ya hana mutane su abin nan. To amma kuma abin da ya kawo wannan, ina jin tsari da kamar yadda na nuna, tsari da ita INEC ta fito da shi na IRF da kuma ba da sakamako da amfani da na'uran internet. So zai hana yin magudi, ya hana yin magudi. Duk wasu korafi da ake wa INEC, ina jin ni a gari na, mutane ya kamata su yi la'akari da cewa banafa gaskiya tsare-tsare da ta kawo sun taimaka sosai wajen tabbatar da cewa an yi zaɓe ba da magudi ba a ƙasar nan, ya kamata a jinjina mata. Duk da yake cewa an samu ƙalubale a nan da can da ɗan yawa, da kuma ya kamata a zauna a yi nazarinsu a ga yadda za a yi maganinsu. Amma ina jin shi wannan tsari da aka kawo ya taimaka wajen tabbatar da cewa wannan lokacin Kanawa, abinda aka bayyana, abinda Kanawa ne suka zaɓa, ba ma yadda za a murɗa, duk yadda gwamnati take ba ta iya murɗa wannan IRF da aka yi.
Saboda ƙarancin lokaci, a nan za mu dasa aya, ku biyo mu a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To, albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
اسمي آدم مصطفى جبرين في مدرسة الأنصار الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
تكفون كركري شيرين غالبارن دنيا تكيتي
ba ta ga cirin jinan sojin kasar Rasha ta sake harba wasu jiragen yaki mara matuki da Iran ta kira a birnin Kyiv da kewaye, amma dakarun tsaron saman Ukraine sun harbo kusan dukkaninsu, kuma kawo yanzu ba a samu rahoton asarar rayuka ba kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana a jiya Talata, yayin da ake ci gaba da gwabza fada a ciki da wajen Bakhmut a gabashin Donetsk. A jiya Talata, Pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu akan demokaradiyya da Amurka ke daukar bakuncinsa ba, tana mai cewa maimakon haka za ta yi tattaunawar fahimtar juna da Washington akan demokaradiyya. 'Yan gudun hijira a Adamawa sun koka akan rashin samun abinci a sansanin da ke karamin hukumar Fufure tsawon kimanin watanni shida. Shugaban 'yan gudun hijira a sansanin Alhaji Bakura Umar ne ya bayyana hakan. Shugaban Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa ra'ayin 'yan jam'iyyar Republican na yanke kasafin kuɗin zai iya gurgunta masana'antun Amurka da kuma taimakawa ƙasar China ta mamaye tattalin arzikin duniya.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chad za mu sake dawa 7 kina agogon Ghana. Kada manta duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shirin a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin Facebook, Twitter da Instagram amma da YouTube domin ana son a samu labarai da dumudumin su. Yanzu kan amma da din Baba Yakubu Makeri ya ce ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da hada mana shirin da injiniyan mu ne Udaral Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.